muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akan miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Irin yanda ake ci gaba da gudanar da maulidin tunawa da ranar da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu tsira da aminci Allah ya kara tabbata a gare shi kenan a garuruwan da ke kan iyakar jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya a garin birnin Kwalli maluma da sauran musulmi kan kai kawo ne a garuruwan wannan iyakar domin halartar maulidin a kowace shekara a dukkan tsawon wannan watan na zagayowar wannan ranar ta kalandar addini Islam mahukumta kan yi amfani da wannan lokacin domin kira ga jama'ar da suke jagoranta akan matsaloli daban-daban da suka hakayi rayukan al'umma kamar yadda Lima Amadu na babban masallacin Kanwuri na birnin Kwalli ya yi amfani da wannan damar domin tabo zantuttuka da dama
mu dage ga roƙon Allah shi muna wakan wannan masiba da ta gama duniya ba masibar rashin lafiya ga dai ba masiba wata attar rashin lafiya ta ko rashin lafiya ga mabanna don wannan irin abu da kai na duniya ga masata kai Allah shi muna agari saboda haka dai alhamdulillah Allah shi ya maimaita mana wannan rana da mun ka gani muna da rayuwa kullum muna roƙo Allah shi ya maimaita mana shi na wata shekara ba mu samu eh Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zama da kasar mu lafiya ga waɗannan da ke ta da hankali Allah ya gane shi su dawo su shirya su zama lafiya da yan uwansu
shi ma Alhaji Abba Lele shugaban gundumar birnin Kwalli a lokacin da yake halartar wannan maulidin yayi amfani da wannan damar don tunawa waye haƙoƙin da Allah ya rataya musu kasancewa yara matasa ne ake amfani da su wajen tayar da hankali kuma ayyukan ta'addanci ko bangar siyasa
kore muna wa Allah godiya da yasa muka dauki wannan guri mai albarka kamar yadda aka saba a yi bayan wannan dan ana cikin karni wanda ya zama to sai addu'a ita ce za ta buɗe mu bayan wannan muna jan hankalin ƴan uwa tunda duka doye mu makiyaya ne ya kamata mu tarbiyyar tarbiya yaran mu su yi koyi da mu tunda zamani ya kawo sai ku ga da ɗan malam amma ya ƙi halin malam to shi kuma ya kamata a ce dai ɗan malam ya yi halin malam.
Me martaba sarkin birnin Kwalli Alhaji Muhammad Salif Sardauna ya yi gargaɗi ga jama'a da su rinƙa wa junansu gafara a irin wannan lokacin.
Majina barka da Allah da ya wuce sake maimaita muna wannan rana kuma ga shi mun zo tare an zauna ana karance-karance na rayuwar wannan rana da aiwo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai mun kira bayan duka kiran da su kai jama'a na ayi hakuri da juna a rabiya ne wa juna a gamata wa juna a yi hakuri da abubuwan da ke wakana tsakanin mutane mai ya kamata shi za a koyi haɗin kai an yi zancen tsaro lalle hakika su jami'an tsaro su ne ke gudanar da harkar tsaro amma dole sai tare da haɗin kan al'umma irin waɗanda abubuwa da ke faruwa suna da kyau a ce mutane su ba da haɗin kai tare da jami'an tsaro na dukkan wanda ya ga wani abu wanda ya yi ba abin yarda ne ba ko mutum ne ko wane ne wanda ka ga alamu suna daga cikin masu alamar macuta to suna da kyau ko ƙauye ko gami a tasar ma hukuma ta garinku ku sanar da su cewa ga abin da muka gani kana abin da ya zan cutarwa ga sauran al'umma an ɗauki mataki wanda za a magane shi muna tambayar mutane za su ba da wannan haɗin kai ubangiji Allah ya sa a ƙare lafiya Allah sa abin da za ku karanta da addu'o'in da za ku yi su zama sanadin arzikin ƙasar mu zama sanadin zaman lafiyar mu su zama sanadin da ba mu lafiya ta jiki da lafiya ta gaɓoɓi da lafiya ta ƙasa Allah ya tabbatar da arziki cikin ƙasar kwanne shi tabbatar da arzike shi cikin kasar Nijar da baki ɗaya. Allah ya saka maimaita mu ga duwar haka jama'a. Assalamu alaikum.
Shi ma magajin garin birnin kwanne yayi kira musamman ga neman samun zaman lafiya ga kasashen duniya musamman irin su jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya.
Waɗanda jami'an tsaro da atsaye dare da rana suna hakan Allah ya ba su ikon ganin munafiki duk inda yake suka yi gare shi. Da fatan kuma tunda muna ƙarshen da yake sa damuna mun shiga kaka mu yi dan kira bisa ga shi ma na tanaji tunda an san inda an kai yake. Shekara waccan da ta huce kowa ya ga irin abinda aka shiga abinda ba da jimawa hatsi ba su taɓa kai jikka 20 da wani abu sai gashi ba da har jikka 30 da wani abu. Bana Allah ya yi ikon shi gwargwado an samu yana da kyau mutane su ma su tanada.
Wannan shagulgullin na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ci gaba a birane da karkara a jamhuriyar Nijar da Najeriya da ma sauran kasashen musulmi na duniya ko da yake abin na zuwa ne a daidai lokacin da allobar coronavirus da ke hana yawan kusantar juna tare da sawar tazara a kalla ta mita biyu tsakanin wannan da wancan abinda ke da wayar tabbatar suwa a wuraren na maulidi. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne jamhuriyar Nijar.
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai niki dole.
Assalamu alaikum masu saurare. Yau Allah ya kamu babban kasuwan Bauchi wanda yake ake ce da ita Mudalawal. Kuma Mudalawal din tunda yake wuri-wuri ne. Na musamman yau na zo wuri ne wanda yake ake kira da sunan layin yan kauye. To domin sanin ina manufa a ina ne ta samu wannan suna layin yan kauye. Yan kauyen ne kawai suke harkan su ko kuma dai suna ce kawai da ya kabata. Amma domin sanin yadda al'amuran ya faro ina tare da shi shugaban yan kasuwan Mudalawal gabakida a nan garin Bauchi. To da fari zan so gabatar da kansa kuma sai ya dan mana bayanin yadda wannan kasuwa ka ko kuma sashi aka sa masa layin yan kauye. To chairman ka gabatar da kanka.
To da farko sunana Bala mai kaji shugaban babbar wannan kasuwa ta Mudalawal wadda take tumbin giwa a jihar Bauchi wadda kusan kilalin ta a nan jihar Bauchi shine kamar Kano ne ko da mai kazo an biga. Domin ita wannan kasuwa ba abin da bata kulla ba. Komai da ka sani dukkan wani abin da ka san dan adam yana rayuwa da shi to a wannan kasuwa mun tare da shi muna da shi. To yasa kamar yadda ka faɗa wannan layi da muka zo layi da aka yi ake yin layi an gawe to layi ka ne kala daban-daban muna da su kala daban-daban a wannan kasuwa.
Wato musamman da ko kafin ta inganta ka yan kauye ne suke zuwa su baje kayayyakin su na saidawa ko kuma dai ta ina ma ka sa mata wannan.
Dalili babban dalilin da yasa kada ake kiran wannan layi da suna layi an gawe ba komai bane shi yasa duk wani abu na kasan dan adam a kasar Hausa yake tasarrufi da shi to ana samu sa wannan layi. To wannan dalili shi yasa duk wanda yazo yasa sunan kawai he biyu su ya kasancewar duk wani abin da ka sani a kasar Hausa ana amfani da shi in ka zo zaka same shi a wannan guri bulugari ne kanwa ne daddawa duk wani abin da ka
sani amma duka
komai da ka sani in ka zo nan layin zaka zo ka same shi yasa kai sai kaje ake ce masa layin yan kawai ba wai yan kawayen bane dan maraya ne tantar a ciki amma kuma saboda yanayin kayayyakin da suke sayarwa yasa kawai ga layin aka mai da shi zuwa layin yan kawai.
To anan dai kaman yanda na gani kaman yanda shi kuma chama ya so magana ga kaya iri-iri wanda yake daga sosan karfe ne wukace wasu mara su lauje da wasu irin kayayyaki dai Allah ga ta mana. To ga dai shagon ka nan shin ko za ka bani bayanin wannan irin harka ta ka?
Assalamu alaikum sunana Alhaji Yahaya Idris. Dalilin wannan kaman da chama namu yake magana kan layin yan kauye mafi yawancin kayan ina zuwa daga kauyuka ne. To alhamdulillah kayayyakin dai duk gasu na akwai rariya akwai kayan abin akwai su dutsen nika su kurfo su muciya su tsuntsiyar share sama su jakka gana masu go su mara su abin na hayaki akwai tsuntsiya akwai lalle akwai dan kwando na ragaya duk dai abuwa su bulogari so akwai su kwariya duk akwai dafewa
bari mu samu me wannan kaman baba salama da ka sanu baba
lafiya lo
ga sifar na ga fa koi
wallahi ga
kawo abinda ake cewa hatsin mai bara kala kala ga sunje a ga kaman baba kai shekara nawa ne wannan aiki
ka kai shekara 35
yawa gatsunan ko da kun bayanin abubuwan da yake saida
wannan ina sai da tsamiya ina sai da zobo kuma ga kubewa kuma ga tsamiya kuma tsamiya da sabuwa ga kuma bagaruwa wannan sunan ta bagaruwa wannan kuma da kai ne wannan kuma zobo ne farin zobo bakin zobo daban farin zobo daban duka ana samu a nan
wancan abu menene ba kanya bane da na gansu kamar magariya ne ko
magariya ne ya akwai magariya akwai aduwa
aduwa
duk ana samu kuma akwai ganyen magariyan gaba daya ana samu
wanda ake bukata na magani
duk ana samu a jiki
to amma kuma kaman a rana kake samu kaman ciniki nawa baba
wani sa'in ina samu 500 600 wani sa'in randa kasuwa ta samu dukan samu 1000
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawa, gamu ma a wannan rufa.
To,
gabatar da kanka.
To, salamu tare Ibrahim.
To, malam
Yaman din masun sai da Karago na mu da lawan jami'a.
Wato, kai ne shugaban masun da Karago.
Shugaban masun da Karago na Karago.
To, ga Karago ko na ga kala kala ne.
Karago ko kala ko kana ko manya. Shinan.
To, ya harkan Karagon yake.
To, alhamdulillah, harkan Karago dai ta kace mukan je mu so shi a wajen mata su ne sukan sai gida. Sai su soya shi su soya manjaran su soya Karago kawo mana Karago mukan soya mukan sai da shi guda guda mukan kuma na kashi muna sai da shi gari muna sai da shi guda guda saboda akwai wanda suke zanga musu garin kwaki suke hadawa da su ganye wani ma yakan ci shi haka musamman kwalakwal haka akan ci shi haka
to kamar me wannan goro baba ga shi nan kala kala to to na ga yana aunawa ne ko yawa to kun ga san shi wannan kwakwa manja ne to me malaman take da shi ne
shi ake
shi ake to fata da ke da baki ko kuma da wannan
da dutse
da dutse ko daga ina daga ina ke nayi ga dutsen wannan kwakwa manja
daga tashan durumi
tashan durumi to dai kai kamar taraba kenan
Masha
Allah. Eh, wannan kamar nawa ne haninki?
Naira 50.
Naira 50. To, aka zaki ci ne ko kuma dai zaki a aiki amfani? Suna na ma ke na wallahi. Yawa, suna na mana yawa. To, ke kuma ba wace ce sunanki?
Ni suna na Aisha ne.
Aisha. Ko suna ne fa? To, ke san wani abu ne?
Ai.
Yawa. Bana ma Aisha daga ina yake taho ne?
Daga tashan Dirimi.
Tashan Dirimi.
Eh.
Ba ku da shi ne a can shi kun zo
Gaziya ba mu da shi.
To, kin ji mai kina cin kwakwa manja? To, kikan ba ma ƴaƴan ki ne?
Muna ba da yara.
Mu yara ko?
Ƙaram.
Amma sannu ku da haja. Yawa. Ya ga kashin garin Abba Kuru ko kuli kuli ne?
To, ga Karago.
To.
To, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Sunanki?
Sunana Hawwa'u.
Hawwa'u daga ina?
Hawwa'u daga tirwin-tirwin anguwan Gadadima. Yawa, ina sai da garin Karago da man gyada da Karago a kasuwar Mura.
Layin kuma yan kauye ko?
Layin yan kauye.
An zo neman ki dai.
An zo nema na gani na anan Hawwa'u mai Karago na kasuwar Mura.
Masha Allah. Assalamu alaikum. Yawa. Hajiya. Wacce za ta gabatar da kanta?
Haji ne ne Hajiya Ailuwa. Mai kuka. Da kubewa. Da daddawa.
Kina da komi?
Na haɗa komi kayan miya.
Cinikin da yake
da. Cinikin da ga shi dan muna dan lallaba a tuko da musamman dan abin da za mu sa a baki.
Hajiya idan na tambaye ki nawa kike sai da mudun kuka?
Mudun kuka ina sai ran shi 200 ba 20. Haka dai muna lallaba mu samu 30 mu samu 20 muna samu dan na batar.
Wannan da kakken kubewa ne?
Wannan da kakken kubewa ne.
To, waya akwai irin
kungiya din nan da ake yi domin a nemi tallafi ko bashi haka ya taimaka wa masu karamin karfi kuna sanar da wannan
wala ko min je ba ta babu sai mun yi magaji mun yi magaji shekara nan mun gaji je muka zauna kawai muna cudanya da yan uwa mu kawai wani su dan ba mu bashi kawai mun sarmu ba su dan kwaro sun ka sun sake mana dan buhun kuka an mun sarmu da kidan kwaban mu yi sai ba ne mu ko mu ba su uwar kudin su
ta amma abinda na lura akwai kananan yan kasuwa wanda yake ba san irin tallafi da gwamnati take barwa ba shin ku ba ku wuce musu gaba ne domin su zo a kungiyance su samu irin wannan tallafi
da tallafi daidai gurgudu dai kamar yadda kai magana kusan yakan zo kuma yakan zo guraren wanda suke da rabo domin ko a bayan lokacin da aka yi trader money masu kananin jari 10,000 wanda tallafi ne wanda girma vice president ya bayar a ta gaba mai girma vice president da ya zo kasuwar nan kusan wannan line suna daga cikin beneficiaries na wannan sannan a baya akwai lokacin da na samu labarin matan mai girma gwamna Sanata Barma Magarin Bauchi ta zo ta daraba musu wani tallafi na musamman
da wannan bayani da ita wannan yar kasuwa da shi ma shugaban Muda Lawal to muka kawo ga karshen wannan shiri na wannan mako na kasuwa a kai miki dole ni ne naku Abdulrahman Muhammad daga Bauchi a Najeriya
to masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha Sule dauke da shirin
sauraro idan kuna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata mun karkare batun sabuwar fasahar nan ta warkar da kurji miki ko jambo cikin sauri yau kuma zamu dauko batun wata larura da kamar an jingine ta sakamakon bullar COVID-19 wannan kuwa ita ce cutar nan yake karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS yanzu haka dai ki diddiga dake kula da cutar mai karya garkuwar jiki ko sida wato HIV/AIDS na nuni da cewa mutum miliyan 1,800 ne ya dauke da cutar kuma a shekara mutum 44,830 ne suke kamuwa da ita sannan mutum 300,404 suke mutuwa duk shekara Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya ya tattauna da babban daraktan hukumar da ke yaki da wannan cuta mai karya garkuwar jiki ko sida a Najeriya wato NACA Dr. Gambo Aliyu akan ayyukan da hukumar ke yi game da wannan cuta ga abin da Dr. Gambo Aliyu yake cewa
magana ce guda biyu na daya dai duk lokacin da sabon daraktan ya shigo wuri ana so ya bayyana manufofin sa ko yaji manufofin kuma mu da muka bayyana kafin yanzu kuma wanda muke so jama'a su gane su ne guda biyu na daya dai shawo kan ita wannan cuta ya zama na bata bazuwa a gaban jama'a sannan kuma na biyu tabbatar da cewa bayan mun shawo kan ta bata kwace ba abubuwa guda biyu ne na daya dai muna ta kokarin gano mutane waɗanda suke da shi a cikin al'umma mu tabbata cewa mun dora su kan magani sannan kuma muna kokarin fadakar da jama'a ta yanda za su iya kare kansu da samun wannan cuta abu daya ko hanya biyu kawai ta shawo kan cutan shine wanda yake da cutan a jikin shi a tsare cutan ya zama na bata fita daga jikin shi ba ta shiga jikin wanda bai da shi shi kuma wanda bai da shi ya gane cewa a yau bai da shi sannan kuma daga yanzu har karshen rayuwarsa yana daukan matakan kariya na yanda ba zai samu wannan cutar ba ko da kowa ya hadu da wanda yake da shi din ba zai samu ba to wannan yana da wahalan gaske saboda matakin farko da mutane ya kamata su yi su ne su gwada kansu daya daga cikin abubuwan da muke tallatawa mutane su yi amfani shi ne gwaji na gwada kanka da kanka yana nan yanzu a kasuwa mutane suna amfani da shi ka gwada ka gani in kana da cutan ni so sai ka kira mu idan kuma baka da cutan to za ka iya kira mu mu gaya maka hanyar da zaka zama baka da cutan har ƙarshen rayuwarka abun gwaji ne wanda zaka saya idan ka je yawun bakinka da shi zaka gwada wani kuma da dan jinin da yake jikin ka ne to wanda yake da yawun bakin naka shine yafi bazuwa yanzu wanda in ka je ka saya za a ka za kai bayani dalla dalla ta yanda zaka yi in ka gwada kuma zaka ga matsayin da kake ciki dalili shine ba za mu iya ci gaba da saya daga hannun yan kwangila ba na yan kwangila ya mana tsada kuma mutanen da ake so mu dora akan wannan magani kowace shekara ya zama mu muke biyan kudin maganin su 50,000 ne shekaran da ta gabata 50,000 muke yi wannan shekaran 100,000 za mu mai da shi shekara mai zuwa 150,000 to a irin wannan yanayin kuma mu yanda kudin mu da muke da shi a hannun mu bai yiwuwa mu ci gaba da yin kwangila a harkan siyan magani na daya dai kaga dan kwangila zai baka maganin mutum daya a wata daya akan dala 13 kamfani idan ka saya kuma wannan irin kamfanin da su turawan da suke ba mu magani yanzu suke zuwa su siyo zai baka akan dala 7 akan mutum daya to kaga dan kwangila ya linka maka kusan so 2 kai kuma kudin da kake da shi ba zai isa ka saya kalillin ka ba ta hanyar dan kwangila sannan kuma wannan adadin da aka da kai alƙawari dole a tabbatar kaga wannan alƙawarin tun 2017 muka yi alƙawari sannan kuma shugaban kasa ya rubuta takarda 2018 cewa a fara wannan shekarun sannan kuma minister ta kuɗi ita ma ta rubuta musu takarda cewa za mu fara wannan shekarun mu zo mu ce mun daina dan kuɗin da muke da shi yayi kankanta bai dace ba tunda kuma kuɗin da muke da shi zai isa mu saya kai tsaye daga kamfanonuwa me zai hana ni haka kuma suna kalubalantar mu mun je har National Assembly mun yi magana a majalisa da ƴan majalisa kuma sun fahimta mun je ma'aikatar da take kula da kwangila nan ma mun yi magana mun ma kai su kamfanin da kansu sun yi magana an gane kuma su waɗanda suke kalubalantar din nan namu sun sani cewa tun farkon shekarar nan mun nemi izinin shugaban kasa da mu yi wannan kuma shugaban kasa ya ba mu dama cewa mu je mu saya mu dauki kuɗin mu aika a kawo mana maganin haka bai ba makaida ba dalili kuwa saboda ba maganin cuta mai kare garkuwar jiki kadai bane ake masa irin wannan akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati saboda bukatar mutane saboda bukatar kasa saboda bukatar jama'a dole ne za a tafi aje a siyo daga kamfanonuwan da suke yi kai tsaye saboda kamfanin saya da kamfani kai tsaye na daya zai hana mu dauki magunguna na jabu
Shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusule a duk alhamis a shirinmu na rana.
Na biyu kuma zai tabbatar da cewa magungunan da muka saya an kawo su kan lokaci. Na uku kuma za mu samu magungunan a farashin da yake ƙasa ko kuma rabi da ƴan kasuwa za su bamu. To tunda dan jama'a ake yi kuma jama'a ake yi wa, ai gwamnati ba za ta yi doka wadda za ta saba ra'ayin ko kuma bukatun jama'a ba. Kuma in ma akwai wannan dokan to akwai abin da ake kira waivers ta yanda za a killace a ce to banda kaza. Amma idan waɗannan mutanen da gaske suke yi kuma wannan hanyar kasuwanci ce da suke so su yi me yasa ba za su kirawo kamfanonuwan da suke zuwa su saya daga wurin su ba su zo nan kasar su saka su fitar da kamfani ko kuma reshe wanda zai dinga fitar da magungunan a cikin nan kasar ai in sun yi haka sun taimake mu saboda kamfanin in ya zo ya kafa kansa anan zai ba mutanen mu aiki sannan kuma zai biya gwamnati haraji to sannan kuma su ma za su samu riba inda har da gaske suke me yasa ba za su yi ba in sun yi wannan me zai kan mu fita wajen saya darasin da muka koya a yaki da cutar polio ko shan inna shi yasa yanzu muka farga muka sa abubuwa akan hanya ta yanda kafin ma aje ta inda su masu bamu wannan magunguna kyauta za su nemi su janye wanda mun san suna kan hanya mun riga mun yi ma kanmu tanadi ta yanda idan sun tafi da yanda za mu yi na daya dai in ansa tambayar ka ta farko su suke ba da magani wajen kashi 85 cikin 100 wanda ake bayarwa a kasan nan muna da mutum fiye da miliyan 1 muna da wajen miliyan daya da dubu dari biyu akan magani a yanzu mu abinda muke bawa magani a yanzu a wannan shekara mu muna daukar dawainiyar dubu dari daya su suke daukar dawainiyar miliyan daya da dubu dari daya to mun san cewa wannan abin ba mai dorewa bane ba mun san cewa akwai lokacin da za su zo su janye sannan kuma a bar mu da wannan aikin shi yasa muka fara da cewa to yanzu magungunan da zamu siya na daya dai zamu siya ne daga kamfanonuwa kai tsaye saboda rage wahala da kuma mu samu mu ba mutane da yawa magani da kuɗi kaɗan sannan na biyu zamu saka gidauniya zamu kirkiri gidauniya kaman yanda aka samu gidauniya na COVID-19 to dama mu gidauniyar mu tana kan hanya kafin ma COVID-19 din ya kamata a ce an kaddamar da ita shekara da ta wuce bamu iya mun samu ba sannan kuma wannan shekarar mun samu cikas saboda COVID-19 amma muna fatan kafin shekara ta kare idan Allah ya yarda wannan gidauniya za a kaddamar da ita wannan gidauniya manyan kamfanonuwa a Najeriya suke bayanta kuma su suka dauki aniyar tallafawa a taimaki gwamnati wanda kuma muna murna muna farin ciki da su idan an tara wannan kuɗi za a saka wannan kuɗi hannun jari na kasuwanci ta yanda za a dinga dauka hankali ana taimakawa waɗannan mutanen suna janyewa a tallafin su wannan gidauniya tana daukan wani bangare na tallafin da suke janyewa kaga abu da yake nan
to man sauraro Dr. Gambo Aliyu kenan na hukumar naka a Najeriya anan zamu tsaya mako na gaba zamu dora da fatan an amfana a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin da ma Julie Lovers Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi
ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku je wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku